من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi wanda muke gabatar da shi mako mako a wannan yammaci na Laraba 19 ga watan Safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda yake dadai da 13 ga watan 8 na shekara ta 2025 miladiya wannan majalisi na Ibn Taymiya Allah masa rahama wannan majalisin zai zama shine na 121 muna cikin kitabu zakka mun karanta hadisi na farko daga wannan littafi na zakka a yau insha Allah ta'ala za mu karanta hadisi na biyu daga wannan littafi bismillah
wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة عوسق صدقة
وانا حديثي عن صامود أبو سعيد الخدري الله مأوكا سركي يرددش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس فيما دون خمس أواق صدقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي أبن دبيكي أوكيا بيربا باب صدقة أكنسا أواق جمعينين أوكيا أوكيا قايات لها awaq kuma jam'in sa wannan ukiya din kamar yadda malamai suka yi bayani yana da daida dirhami 40 ukiya daya yana da daida dirhami 40 to tunda ukiya daya yana da daida dirhami 40 kenan dirhami nawa ne zai zamanto ya kai nisabin zakka 200 yawa tunda an ce ƙasa da ukiya biyar babu zakka a kai kenan in ya kai ukiya biyar zakka ta hau kai ukiya ɗaya kuma yana da daidai dirhami 40 kenan duka dirhami 200 zakka ta hau kansa shine yake da daidai ukiya biyar to annabi ya ce abin da bai kai ukiya biyar ba zakka ba ta hau kansa ba ukiya biyar din nan a lissafi da awu na zamani an ga yana da daida 595 gram 595 na azurfa idan ka samu azurfa wanda nauyinta ya kai gram 595 to yana da daida ukiya 5 zakka ta hau kansa to kenan yanzu azurfan da nauyinsa ya kai 595 zakka ta hau kansa yana da daidai ukiya 5 kamar yadda dirhamin da ya kai 200 zakka ta hau kansa yana da daidai ukiya 5 haka zinarin da nauyinsa ya kai 20 kilogram 20 shi ma zakka ta hau kansa saboda da yana daidai da ukiya ukiya biyar to naira nawa ce take daidai da ukiya biyar ya danganta ta tana hawa ko ta sauka a makon da ya gabata dai a kididdiga ya nuna cewar naira miliyan 14 da 236 da naira 240 wanda ya mallaki wannan to ya mallaki nisabi na zakka idan shekara ta kewayo kudin nan bai ragu ba to zai fitar da zakka in ya karu kuma ko nawa ne ya karu an tashi ba wai iya wannan kudin za a fitar wa zakka ba misali yanzu kana da wannan adadin kudin da ya kai a fitar masa da zakka naira miliyan 14 da 236 da 240 wannan shi yake daidai da ukiya biyar a yanzu ka mallaki wannan kudin yau din nan 19 ga watan safar hijira shekara 1447 wacce take daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya shekara da ta kewayo 1448 safar 19 kaga zaka fidda zakka to da aka zo sai aka ga wannan kudi naka miliyan 14 din ya ninku so uku to idan ka zo iya miliyan 14 din zaka fitar wa zakka ko kuma yanda ya ninku so uku zaka fitar wa zakka mun gane bayanin ya tafi misali mukaddara miliyan kusan 36 ko kuma 40 da wani abu miliyan 42 a ce yanzu kana da miliyan 14 baɗi yanzu sai kudin naka yana habbaka yana karuwa yana bunkasa sai kai miliyan 42 zuwa da 5 to idan ka tashi fitar da zakka ba za ka ce a'a ai lokacin da ya kai nisabi miliyan 14 bane bari mu fitar wa 14 a'a 42 ko 45 din zaka fitar wa zakka yanzu zakkan ta zama wajiba akan ka ne bara to amma duk abin da ya tsoro akan wannan dukiyar in ka zo ga baki ɗayan dukiyar ka zaka fidda wa zakka ba za ka ce wani za ka ga yana da miliyan 100 sai zo yana tambayan ka ni yanzu kam nawa ne nisabin zakka ha kana da miliyan 100 ba kai ka tambaya ba nawa ne nisabin zakka saboda kai masa nisa sosai nisabin zakka kaga ba bukatan sai ka zo kana tambaya yanzu wanda kudinsa bai wuce miliyan 14-13 ba shine zai tambaya nawa ne nisabin zakka wanda yake da miliyan 10 shi zai tambaya amma wanda yake da miliyan 20-30 baya bukatan ya tambaya kawai ya je fitar da zakka to sai nake fahimtar kamar dabara ce wani yana da miliyan 150 sai zo yana tambayan ka ni yanzu kan nawa ne nisabin zakka in ka ji mai amfani mai zai maka tunda kai ka bashin rata ka masa nisa fin ka masa fintin kau kawai abin da ya rage ka fidda zakka ka kaga ba bukatan ka zo kana tambaya ai dai kawai ka je ka fidda zakkar ka mai bukatan ya tambaya wanda bai wuce dan tsakanin nan bane shine zai tambaya ya ji ko kudin nasa ya kai ya fitar wa zakka ko bai kai ba sannan in ya kai ya shekara a wannan adadin sannan yanzu kudinka ya kai nisabin zakka misali miliyan 14 da 236 da 240 to kafin baɗi sai nisabin zakka ya ƙari ya tafi miliyan 20 ya za ka yi yanzu shekaran yanzu in mun ɗauka shekarar bara nisabin zakka ai bai wuce miliyan 8 ba miliyan 7 miliyan 8 miliyan 9 amma kaga yanzu gashi ya ƙaru da kusan miliyan 5 zuwa 6 to yanzu wanda bara yanzu ya mallaki miliyan 8 ko 9 ai kaga ya kai nisabi yanzu kuma nisabin zakka miliyan 14 ne to ya za a yi zai fitar da zakka dole saboda shi lokacin da ya mallaki kudin kudin ya kai zakka ko da ya karu ba za a yi la'akari da wannan ba ko da nisabin ya karu mun gane bayanin yanzu kaddari baɗi ba ma fata zakka wai ta zama ta tafi miliyan 20 ba fata muke ba to wanda ya mallaki miliyan 14 tafiyar ta miliyan 20 ba zai amfanar da shi da komai ba ba zai rage shi da komai ba shi dai tunda lokacin da ya mallaki nisabi ko ya mallaki kudi ya kai nisabi to in shekara ta kewayo shin ta sauka ne ko ta karu ne duka wannan bai shafe shi ba shi dai lokacin da ya mallaki kudin lokacin ya kai nisabi, saboda wani lokaci zai iya hawa wani lokaci ya sauka, to wannan shi bai shafe shi ba. In dai lokacin da ya mallaki wannan dukiya ta kai nisabi, to ba abin da ya saura a kansa, kawai sai dai ya fitar da zakka. To a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya ambata mana nisabi na zakkar kudi, kudin da yawan sa bai kai ukiya biyar ba, babu zakka a kansa, shine laysa fi ma duna khamsi awakin sadaqa, abinda bai kai ukiya biyar ba babu sadaka a kansa, ma'ana ba zakka a kansa. Ukiya biyar kuma mun yi ta kwatancanta yanzu bisa ga kirdado da lissafi, ana fahimtar ukiya biyar tana daidai da naira miliyan 14,236. Yanzu za ku yi mamaki, makon da ya wuce nisabin zakka miliyan 13 ne, bai kai 14 ba. Makon da ya wuce miliyan 13,777 da 120 a makon da ya wuce nisabin zakka, to yanzu kuma ya karu miliyan 14,236,240. Kaga sati ɗaya ne fa duka bambanci, amma abin da ya karu kaga yana da yawa. To ana samun haka, shi yasa wanda yake dan wannan tsakani yana da kyau yana tuntuba, saboda kar zakka ta hau kansa bai sani ba. Ta iya yiwuwa satin nan zakka ta hau kanka, da ba ta hau ba miliyan 12 ka mallaka, sai a sati da yake wai sai miliyan 2 suka ƙara shigo maka, suka dora akan wannan miliyan 12 din da ƴan kai. To kaga zakka za ta iya hawa kanka ba tare da ka sani ba. Kenan yana da kyau wanda ke wannan tsakanin abin da ya mallaka na dukiya yana tambaya nawa ne nisabin zakka, nawa ne nisabin zakka. Amma wanda tana shigo masa ruhu ta tafi, wannan koda bai sani ba, ba matsala. To yanzu idan mutum ya mallaki wannan adadi na kudi, nawa ya kamata ya fitar? A dai cikin hadisan da za mu zo mu karanta babu wannan bayani. To sai na ga cancantar mu yi ishara, zai kasa dukiyar tasa gida 40, sai ya fidda gida kashi ɗaya cikin 40, zai kasa ta kashi 40, sai ya fidda kashi ɗaya. Kaga ba wani abu bane da ya taka kara karya. Yanzu mutum ya mallaki miliyan 40, miliyan ɗaya kawai zai fita, 39 duka nasa, zai kasa kashi 40, sai ya fidda 1/40, shikenan cikin sauki. To a nan annabi ya ambata mana nisabi na zakka ta kuɗi, ita ce wacce ta kai ukiya biyar, wacce ba ta kai ukiya biyar ba babu zakka a kanta. Ya ce wala fi ma duna khamsi zaudin sadaqa, sannan abin da bai kai raƙuma biyar ba shi ma babu zakka a kansa. Zaudin raƙuma ne, ana gaya wa raƙumar da adadinsu ya kai uku, ana kiransu zaud, 3-10 raƙuman da adadinsu yake wannan tsakani, ana musu wannan title ɗin, ana musu wannan lakabi ɗin, raƙuman da suke 3-10 ba su da lafazi na ɗaya, ba su da tilo, ba su da single, lafazi ne wanda ba single ɗinsa, plural ya zo ne a plural, ya zo ne a jam'i, amma ba ɗayansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wala fi ma duna khamsi daudin sadaka, sannan kuma abinda bai kai raƙuma biyar ba shi ma babu sadaka a kansa. Kenan nisabi na zakkar raƙuma na farawa ne daga biyar. Yanzu wanda yake da raƙuma huɗu ba zakka a kansa, saboda ba su kai nisabi. Amma wanda ya mallaki raƙuma biyar, to dole zai fitar da zakka. Amma yanzu idan mutum ya mallaki raƙuma biyar, a yanzu ne take zai fitar da zakka? Ko sai ya shekara kamar zakkar kuɗi? Na'am, sai ya shekara. Wannan ijma'in malamai, ijma'in malamai da zakkar kuɗi da zakkar dabbobi, sai ya shekara ake fitarwa da zakkan ka abin kasuwanci, dukiyar kasuwanci, sai ya shekara ake fitar masa da zakka, banda amfanin gona. Shi Allah ta yi wa atu haqqahu yauma hasadi, ku zo da haƙƙinsa a ranar da kuka girbe. Kenan shi ba buƙatar ya shekara. Menene ake buƙata da ya shekara? Dabbobi, kuɗi, da kuma jari na kasuwanci. shi sai ya shekara koda ya kai nisabi sai ya shekara saboda rahama irin ta Ubangiji da tausayi da yake yi wa bayi sai zama sai ya shekara kafin mutun ya fitar masa da zakka to wannan ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi cikin wannan hadisi game da zakkar dabbobi to amma ina batun zakkar shanu tumaki awaki wani hadisi daban ya ambata ba wannan ba amma hadisin da ya ambata ba za a kawo mana shi a littafin nan ba saboda Bukhari da Muslim ba su fidda shi ba shi kuma sharadin mawallafin wannan littafi zai kawo hadisai ne da Bukhari da Muslim suka fitar cikin sahihansu to sai zaman to kenan idan za mu takaita da iya hadisan da mawallafin wannan littafi ya kawo mana cikin wannan littafi ba za mu san nawa ne zakkan shanu ba ba za mu san nawa ne zakkar tumaki da awaki ba saboda babu hadisi da aka yi ittifaki akai wanda yazo yake bayyana zakkar shanu tumaki awaki amma nan ga wanda aka yi ittifaki akai ya nuna mana daga nawa ne nisabi na zakkar raquma ke farawa daga biyar to amma idan sun kai biyar din me ya kamata a fitar shin raquma ɗaya za a fitar shi ma kaga a cikin hadisin bayanin babu amma akwai a wani hadisi daban yanzu wanda ya mallaki raquma guda biyar suka shekara to zai fidda akuya ɗaya ne ita ce zakkar raquma guda biyar zakkar raquma guda biyar a yayin da suka shekara shine ka fitar da akuya guda matsakaiciya to idan raquman ka sun kai goma fa zakkar za ta zama nawa za ta zama awaki biyu idan suka kai sha biyar fa za a fidda awaki uku in suka kai ashirin na na fidda kamar ana tsoron faɗi idan suka kai ashirin za a fidda nawa za a fidda awaki huɗu wannan haka to idan suka kai ashirin da biyar fa na raƙumi ɗaya wane irin raƙumi in suka kai ashirin da biyar tumaki nawa kenan to ai tumaki da awaki kusan kallo ɗaya ake musu in aka ce akuya ko da tinkiya ka fitar duka yayi yanzu in ka mallaki raquma biyar ka fidda tinkiya ɗaya daidai yake da ka fidda akuya ɗaya ka fidda taure ɗaya daidai yake da ka fidda rago ɗaya kawai an ce akuya duka akuya tinkiya rago bunsuru duk wanda ka fitar a biyar ɗin nan yayi to in suka kai ashirin za ka fidda tumaki huɗu ko awaki huɗu ko raguna huɗu duk wanda ka fitar yayi saboda duka ɓangaren su guda to idan suka kai ashirin da biyar ka ce za a fidda raƙumi ɗaya haka ne yadda ya faɗi raƙumi ɗaya za a fitar amma wane irin raƙumi shi ne abin dubawa ba a fidda namiji a raquma ake fitarwa na shekara guda shi ake cewa bintu makhab a larabci ana kiransa bintu makhab shi yasa ma aka ce bintu dan a nuna maka cewa mace ake fitarwa ba a fidda namiji yanzu in ka mallaki raquma ashirin da biyar suka shekara to za ka fitar da raquma ta mace wacce ake mata laƙabi a larabci da bintu makhab ma'anar bintu makhab yar wacce mahaifiyarta ta ɗauki ciki galibi raquma in ta shekara akwai yiwuwar mahaifiyarta da ta haife ta ta sake ɗaukan ciki to shi yasa ake kiranta bintu makhab yar mai ciki makhab ɗin ita ce mai ciki to wacce take yar mai ciki za ka sarraba ta wuce shekara guda ba galibi kenan za ka fidda raquma mai shekara guda idan raquman ka sun kai ashirin da biyar za ka fitar da raquma wacce take mai shekara guda to in suka kai talatin fa na mai shekara nawa biyu hudu kawai ya tafi da yawa shekara hudu ya tafi da yawa in suka kai talatin na'am alan gogoro na'am binti labunin ɓarai to amma kuma talatin ɗin in sun kai ba zakka sai dai in sun kai talatin da biyar ne sai a fidda binti labuni wannan in sun kai 25 bintu makhab muka ce yar ne ciki wacce uwarsa tana da ciki to daga nan kuma ko sun kai 30 ba zakka 31 ba zakka har sai sun kai 35 to in suka kai 35 nan ne za a fitar da binti labuli to ita kuma binti labuli me yasa aka kira ta da binti labunin abin da yasa aka kira ta da binti labunin saboda mahaifiyarta a lokacin ta haihu tana shayarwa tana da nono daga laban aka sano labunin yar ne nono mai shayarwa to ita kuma binti labunin zaka tarar galibi ta yi shekara biyu amma ta kani ana shayar da kanin mamanta tana da nono shine aka kira ta da binti labun yar mai nono yar mai shayarwa kenan in raƙuman ka suka kai 35 suka tsora zuwa 36 suka tsora zuwa 36 to anan zaka fitar da raƙuma wacce take mai shekara muna gane bayanin kuwa zaka fitar da raƙuma mai shekara to in sun kai 40 fa in suka kai 40 Abdurrahman kace raƙumi daya mai shekara nawa shekara hudu nan ba ka tafi da yawa ya ka tsallake uku tunda kaga yanzu an ce in sun kai 25 za a fitar da bintu makhat mai shekara daya in suka kai 35 suka je da shida kawai ma a ce in sun kai 36 za ka fitar da bintu labun ita ce mai shekara daya to yanzu idan suka je 40 ba zakka 42 da 3 ba zakka sai sun je 46 idan suka je 46 za a fitar da hikka hikka kuma ita ce wacce ta cancanci ta dauki ciki wacce raƙumi yake binta ita ce wacce ta shekara nawa na'am shine bayanin da kake yi din dazu ita ce ta shekara nawa uku kace ko hudu nawa a uku dai mu tsaya uku wato step by step an ta daga shekara daya in suna 25 ko 36 shekara biyu 46 mai shekara uku ita ake kira hikka mai shekara uku wacce za ta iya daukan ciki kuma raƙumi zai iya binta to idan raƙuma suka kai 46 za a fitar da hikka to amma in suna 43 da 4 ba zakka wa alaikum salam yanzu a baya ai ka fitar da suka kai 25 ka fitar to daga nan ba za ka fitar da zakka ba har sai sun kai 46 na'am ma'ana zakka bata hau kanka ba babu wajibcin ka fitar da zakka yanzu bari mu fito ma da abu yau sai ka sayi raƙuma guda biyar mata duka to idan shekara ta kewayo irin wannan ranan raƙuman nan naka guda biyar ko sun kai 10 za ka fidda akuya ɗaya ne saboda lokacin da ka mallake su ƙwaya biyar ne to yanzu da shekara ta kewayo da aka duba sai aka ga raƙuman ka sun kai 12 to ina ne gejin nisabi 10 to idan shekara ta sake kewayo za ka fidda awaki uku saboda gejin nisabin zakkan 10 to yanzu lokacin da ka mallaki 10 nan ka fitar masa da zakka ko alaji to daga nan kuma da shekara ta kewayo aka ga aishin raƙuman ka 13 ne to ba zakka a kanka kwata-kwata ba za ka fitar ba ka gani da shekara ta sake zagayowa aka gara kuma ɗaya ce ta karu yanzu 14 ne ba zakka a kanka shekara ta sake kewayowa aka ga sun kai 15 sai a ce eh to ka fidda awaki uku shekara ta sake kewayowa aka duba aka gara kuman ka 17 ne to ba zakka a kanka shekara ta sake cewa da aka duba aka gara kuman ka 19 ne ba zakka a kanka ba za ka bayar ba ai ka riga ka yi shikenan rahama ta shari'a ka riga ka yi ka gane bayani yanzu tunda sun kai 5 ka fitar da zakka to yanzu ba za ka sake fidda zakka ba sai sun kai 10. To in ba su kai 10 ba shekara ta kewayo ta same ka ba zakka a kanka. Yanzu biyar din nan da shekara ta kewayo ka fitar da akuya daya, to wata shekarar da ta saki tashi kewayowa sai aka sarar 7 kake da su, to ba zakka a kanka. Da wata shekarar ta saki kewayowa aka ga 9 kake da su, ba zakka a kanka. To ana nan sai suka kai 10. To randa suka kai 10 za a lissafa, in sun shekara sai ka fidda awaki biyu. To daga nan kuma zakka ba za ta saki hawa kanka ba har sai sun kai nisabi, sun kai 15, suna kaiwa 15 a nan, in sun shekara a 15 sai ka fitar musu awaki uku. In ka fitar so ɗaya shi kenan. yanzu bana kana da raƙuma 15 ka fitar musu da zakka, ba za a ce bade in shekarar ta sake kewa 15 din ka sake fitar musu da zakka ba, raƙuman za su ƙare. Za a fara tunanin to yanzu ba ni da akuya fa, sai na saida raƙumi in siyo awakin nan da zan fitar. To rahama ta shari'a babu zakka a kanka. Ha, kudin shi ma an ka fitar ai zai kasa nisabin zakkar. Yanzu misali in ka mallaki miliyan 14 sai shekara ka fitar da zakka, zai kasa nisabin zakka, zai zama baɗi kenan ba zakka ka fitar. A nan duk za ka yi ta fitarwa sabanin na raƙuman kuma a lokacin da suka yi yawa za ana ce ma cikin kowane kaza akwai kaza. A lokacin da suka yi yawa za a ce cikin kowane kaza akwai kaza. Wannan shi ne tsari na shari'a. To idan raƙuman suka kai 61, yanzu in suka kai 50 ko kuma suka kai 47, kaga ba su je gejin nisabin zakka ba, har sai sun je 61. To idan suka je 61 nan ne za a fitar da mai shekara 4, ita ake kira jaza'a. In suka kai 61 za a fitar da raƙuma wacce take mai shekara 4, wacce ake kiranta jaza'a. To daga nan kuma za a yi ta tafiya, ba za a fidda zakka ba saboda bai kai nisabi ba har sai ya kai 76. To in ya kai 76 za a fitar da bintu labun guda 2, raƙuma mata masu shekaru 2. Idan raƙuman ka sun kai 76 za ka fidda raƙuma mata guda 2 masu shekaru 2. To daga nan kuma zakka ba za ta zama wajiba a kanka ba sai raƙuman ka sun kai 91. Idan suka kai 91 za ka fitar da raƙuma mata masu shekaru 3. Raƙuma mata masu shekaru 3. To daga nan kuma idan raƙumanka sun ɗoru a kan 120 zai zama 121 kenan ko? To a nan sai ka fitar musu da raƙuma mata masu shekaru 2. Guda uku, raƙuma mata guda uku masu shekaru 2. Raƙumanka in sun kai 121 za ka fitar musu da raƙuma guda uku mata masu shekaru 2. Lissafin ya yi yawa ku. To daga nan kuma in raƙuman naka da yawa, in ka tashi duk shekara cikin duk raƙuma 40 za ka fitar musu da zakka, cikin duk raƙuma 50 za ka fitar musu da zakka. Cikin raƙuma, in raƙuman ka sun yi, misali a ce kana da raƙuma 300, 400, to in ka zo cikin 40 sai ka fitar da zakka, ka lissafa 40 ka fitar musu da zakka, ka lissafa 40 ka fitar musu da zakka, ko ka lissafa 50 ka fitar musu da zakka, ka lissafa 50 ka fitar musu da zakka. A dukkan 40 za a fitar da bintu labun. Wacce ce bintu labun? Mai shekara 2. To dukkan 50 kuma za ka fitar musu da hikka. Wacce ce hikka? Mai shekara 3. To haka za ka bi tsari. Yanzu kana da raƙuma guda 90 za ka iya fidda raƙuma 2. Ɗaya bintu labun na mai shekara na raƙuma 40, ɗaya hikka na raƙuma 50. In kana da raƙuma 200 za ka iya fitar da hikka guda 4. an gane ko ka fitar da binti labun guda biyar an gane duka 40 ka fitar musu da binti labun ko duka 50 ka fitar musu da hikka ko ka takuda ka fitar da hikka da binti labun duk yanda kai daidai ne daga nan kuma nan ne maganar da Alhaji yake duk lokacin da shekara ta zo sai ka fitar saboda kai yanzu mai wadata sabani wanda yake da raƙuma 5-10 kai yanzu kai wadata ba za a ce ai ba sa karuwa ba a'a kai mai wadata ne miloniya ne tunda mai raƙuma 200 ai miloniya to dole duk shekara sai ya fidda zakka idan raƙuma 200 yake da su duk shekara sai ya fidda zakka suna raguwa ne ko suna karuwa shine bayanin da Salim yake da to wannan abin da ya shafi zakkar raƙuma ke shi yana da dan tsayi sabanin in ka zo na shanu shi takaitaccen bayani akan zakkan shanu aka in ka zo shi zakkan awaki takaitaccen bayani dama na raƙuman shi ne daki daki da masu sunayen kamar rike su bintu makhadin din aiki ne ka rike bintu labun ka rike hikka ka rike jaza'a zaka ga aiki ne da shekarun nasu duka zaka ga aiki a sabanin in ka zo shanu zaka ji duka matakan ba su wuce 2-3 ba haka in ka zo zakkan tumaki ko awaki zaka ga bayanin ba su wuce 2-3 ba to idan mun zo da zakkan shanaye kamar yadda na yi bayani su a wannan hadisi dai ai mun ji annabi raƙumi ya ambata zakkar raƙumi ya ambata to ishara ce annabi ya maka akan zakkar shanu wasu malaman suka ce a'a a wani hadisin annabi ya ambaci zakkan shanu to shi kuma zakkan shanu ba za mu same shi cikin littafin nan ba saboda Bukhari da Muslim ba su fidda hadisin sa ba amma akwai hadisi sannan ba za mu samu zakkan tumaki da awaki ba cikin wannan littafin amma annabi ya ambace shi a cikin wani hadisi da zakkan shanu na farawa ne in sun kai 30 kenan shanun da ba su kai 30 ba babu zakka a kan su mun fahimci bayanin to idan shanu suka kai 30 me za a fitar za a fitar da tabi'un ko tabi'a tabi'un ko tabi'a shine shanun da yayi shekara da mu koma baya kaɗan zakkar raƙuma ai duka waɗanda aka yi bayani za a fitar da zakkarsu ba raƙuma da ta kai shekara 5 haka ne to in ka zo layya kuma raƙumar da bata kai 5 ba za a yi layya da ita ba kun ga tsarin ba za a yi layya da ita ba za a yi hadaya da ita ba a aikin hajji raƙumar da bata kai shekaru wannan ya nuna mana ubangiji yana tausaya wa bayinsa saboda ba a ce ka fitar da zakkar raƙumar da ta kai shekara 5 ba saboda babbar raƙuma ce shi yasa ma aka ce mutum 7 za su iya tarayya a layya a raƙuma ɗaya amma sai ta kai shekaru 5 amma ba ta kai ba babu ba za ta yi layya ba to rahama ta ubangiji bai tsora mana zakkan raƙumar da ta kai shekara 5 ba saboda babba ce amma yanzu inda za ka fitar da babbar ba za a ce ka yi laifi ba yanzu wanda yake da raƙuma 25 wata raƙuma zai fitar ba bintu makhad ba mai shekara 1 to yanzu ya fitar mai shekara 2 za a ce ya yi laifi a ya kyautata an gane bayani na ya ƙara ne sama da abin da ya hau kansa kuma Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah na son masu kyautata shi yanzu kyautata waye ya bayar sama da abin da ya hau kansa maimakon ya fitar da mai shekara 1 sai fitar da mai shekara 2 to wannan kyautatawa to muka ce zakkan saniya sai sun kai 30 sai a fitar da tabi'un ko tabi'a shi kuma saniya ya bambanta saniya ta bambanta da raƙuma raƙuma an ce in ka tashi fidda zakkan ba za ka fidda namiji ba saboda mace ta fi daraja amma saniya in ka zo da mace da namiji kansu ɗaya saboda haka duk wanda ka fitar zakkan ka tayi in ka fitar da sa namiji mai shekara 1 zakkan ka tayi in ka fitar da saniya mace mai shekara 1 zakkan ka tayi kenan yanzu idan shanayenka da ake ma kiwo a ƙauye suka kai 30 to ka samu littafi da bairo ka rubuta yau rana kaza ga watan kaza shanu na sun kai 30 in wannan rana ta kewayo to ka sani za ka fidda zakka zakkar tabi'un ko tabi'a wanne ne tabi'un mai shekara 1 wacce ce tabi'a wacce take da shekara 1 to daga nan kuma sai shanunka sun kai 40 zakka ba za ta zama ta waje ba a kanka ba sai shanunka sun kai 40 idan shanunka suka kai 40 zaka fidda musinna musinna ita ce wacce ta shekara 2 saniyar da ta shekara 2 zaka fitar da dakkanta tsakanin 30 da 40 babu zakka yanzu kana da shanayenka 30 da shekara take yau ka fidda zakka sai suka karu suka tafi 35 in shekara take yau ba zakka akan har sai sun kai nawa sai sun kai 40 to anan suka kai 40 zaka fidda musinna ita ce wacce take da shekara to daga nan in shanunka suka karu suka yi yawa suka tafi 90 suka tafi 100 cikin dukkan 30 sai ka fitar da tabi'i cikin dukkan 40 sai ka fitar da musinna shi yasa nace shi bayanin sa ba tsayi kamar na raquma yanzu kana da raquma shanaye 90 sai ka fidda tabi'un guda uku sa wanda yake da shekaru uku guda uku in kana da shanaye guda 90 idan kana da shanaye guda 80 sai ka fidda musinna guda 2 mun gane bayanin idan kana da shanaye 120 sai ka fidda musinna guda 3 ko kuma ka fidda tabi'un guda 4 mun gane bayanin shikenan shi ma daga lokacin da suka tura suka tafi wajen 100 to duk shekara sai ka fitar da zakka to kun ga shi bayanin sa ba shi da tsayi kamar na raquma shine mataki saboda raqumi yana da value a gurin larabawa shine mafi kima mafi darajar dukiyarsu to idan muka zo zakkan tumaki da awaki su zakkan su iri ɗaya ne babu bambanci babu a ce wannan nisabin tumaki wannan nisabin awaki duka zakkan nisabin duka ɗaya ne da nisabin tumaki da nisabin awaki duka ɗaya ne idan mutum yana da tumaki 40 to sun kai nisabin zakka ko yana da awaki 40 to sun kai nisabin zakka to idan a cakuɗe ne ba tumaki 20 awaki 20 sun kai nisabin zakka tunda duka kai ɗaya ne abu guda ne to anan me za a fita za a fitar da akuya ɗaya in kana da awaki 40 shekara ya kewayo yau ka mallaki awaki 40 shekara ta kewayo to za ka fitar da akuya ɗaya ko ka mallaki tumaki 40 shekara suka kewayo za ka fitar da akuya ɗaya ko tinkiya ɗaya duk wanda ka fitar daidai ne to daga nan kuma zakka ba za ta zama wajiba a kanka ba har sai sun karu sun kai 121 sun ɗoru a kan 120 ƙwaya ɗaya ta ɗoru a kan 120 to anan ka tashi za ka fidda awaki guda 2 ko ka fidda tumaki guda a lokacin da adadinsu ya kai 121 to daga nan kuma sai sun kai 201 idan sun kai 201 za ka fidda awaki 3 ko kuma tumaki 3 to a lokacin da suka kai 201 kan ai ka zama mai dukiya ko to daga nan kuma cikin dukkan 100 duk shekara za ka fidda 1 mun gane bayanin duk cikin dukkan 100 idan su 200 ne za ka fidda awaki 2 in su 300 ne za ka fidda awaki 3 in su 400 ne za ka fidda awaki 4 haka wannan shi ma zakkansa mai sauki ne idan a can ƙasa ne nan ne akuya 40 za ka fidda akuya 1 akuya 121 za ka fidda awaki 2 akuya 201 za ka fidda awaki 3 to daga nan kuma cikin dukkan 100 za ka fidda 1 saboda yanzu yawansu ya kai a ce kai mawadaci ne to duk shekara za ka na fidda akuya 11 a cikin kowane 100 shi kenan zakkan awaki kenan wa alaikum salam
na wani shekarar
nan za a na'am da zabo sai ya ragu ba za ka fitar ba yanzu wannan shekarar yau a ce kana da awakinka guda 40 wata 6 sai ɗaya ta kasa saura nawa 39 to in shekara ta kewayo ba zakka a kanka saboda ya ragu daga nisabi amma idan ya tsaya iya 40 din nan zaka fidda ɗaya ko ƙwaya ɗaya ya ɗoru dai zaka fidda ɗaya amma yana raguwa zakka ta faɗi a kanka saboda bai kai nisabi na na'am shanu wadda zai layya shekaru biyu, namiji da mace. To wannan shine wannan ita ce gaba ta biyu na wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai gaba ta uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala fi ma duna khamsati aw sikin sadaqa. Wannan kuma ya shafi bayani kan zakar amfanin gona. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala fi ma duna khamsati aw sikin sadaqa, sannan abin da bai kai aw siki biyar ba shi ma na amfanin gona babu sadaka a kansa. Aw siki daya, wasaki ana cewa wasaku ko wisku, da fataha wa wawun ko kasara wa wawun, a ce al wisku kwaya daya, aw suk kuma jam'i. Wisiki guda daya yana daidai da sa'i 60, to zai zama sa'i nawa ne in mutum ya samu a amfanin gonansa zakka ta hau kai? Sa'i 300. Tunda annabi ya ce abin da bai kai wisiki biyar ba babu sadaka a kansa, ma'ana babu zakka. Wisiki ɗaya kuma yana daidai da sa'i 60, 60 sau biyar 300 kenan, sa'i 300 shine zakka ta hau kansa. Sa'i ɗaya kuma yana daidai da mudun nabi hudu. Yanzu lokacin da aka kare azumi, aka zo zakkan fidda kai, ko na mutum da ana fitar masa da sa'i ɗaya. Sa'i ɗaya kuma yana daidai da mudun nabi hudu. Mudun nabi hudu shine sa'i ɗaya. Sa'i ɗaya yana daidai da mudun nabi hudu. To sa'i 300 shine nisabi na zakka. Buhu nawa kenan? Buhu shida, shida da rabi ko bakwai? Eh, kamar bai kai bakwai ba. Shida da kwano 20 ko? Buhu shida da kusan rabi, ko kuma a ce da rabi ko? Kamar dai a ce buhu shida da rabi. Sa'i 300 zai cika buhu shida da rabi, kyakkyawan cikawa. To yanzu wanda ya yi noma ya samu abinci da ya kai buhu shida da rabi, to zakka ta hau kan wannan abincin nasa. To amma abin tambaya, shin dukkan abin da ake nomawa ne zakka ta hau kansa, ko kuma ba duka ba? A nan malamai suna da kauli guda uku. Kauli na farko a kansa Imamu Abu Hanifa ya tafi, ya ce duk wani abu da ƙasa za ta fitar a amfana da shi, to akwai zakka a kansa. In ji Imam Abu Hanifa, Allah ya masa rahama, ya ce duk wani abu da ƙasa za ta fitar, wannan abin na amfani ne, to akwai zakka a kansa. Me dalilinsa? Ya kafa hujja da aya ta Alƙur'ani, faɗin Allah maɗaukakin sarki, ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Ya ku mu'minai, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ku ciyar daga kyawawa na ayyukanku, kwadagonku, kasuwancinku, ku ciyar daga wannan. Ciyar wannan da ake cewa ku ciyar umurni ne, ai ko al'amru kuma yaqtadul wujub, in Allah ya umurni wannan umurnin na hukunta wajibi a aikata shi. Ana Allah ya ce alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ku ciyar na daga kyawawa da dadada na abun da kuke fadi tashin nema. Ciyarwa dinnan umurni ne na wajibi kenan, in umurni ne na wajibi zai tafi kan zakka, saboda zakka ita ce wajibi. Yana abun da kuke nema na kasuwancin ku, kudin ku da kuke tarawa na harkar hada-hada kasuwanci, ku ciyar, inji Ubangiji. Sai Allah ya ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard, kuma abin da muka fitar muku daga kasa. Allah bai ce banda kaza da kaza ba. Sai Abu Hanifa ya ce kenan duk abin da kasa za ta fitar, shinkafa, gero, masara, dawa, riɗi, kubewa, gyaɗa, auduga, barkono, lemo, ayaba, gwanda, apul ai duka mimma akhrajna lakum min kankana duka mimma akhrajna lakum min al-ard su abinan kabewa su kabeji su tumatur su tattasai su tarugu duka mimma akhrajna lakum yace saboda haka duka akwai zakka akan su saboda Allah ya ce wa mimma akhrajna lakum min da abubuwan da muke fitan muku daga kasa to wannan kauli na farko ke Imam Malik da Imam Shafi'i da suka zo sai suka ce abin da ake fitarwa daga kasa zakka ba za ta zama wajibi akan sa ba sai ya cika sharuɗa uku sharadi na farko ya zama abin ana auna shi yanzu gero ana auna shi lemo fa ba auna suka ce to ba zakka akan shi tumatur ba auna shi suka ce ba zakka akan shi amma gero ana auna shi dawa ana auna ta masara ana auna ta suka ce wannan duk akwai zakka sharadi na farko ke to ai za a zo wannan gaci ya saban kawo shi ba na biyu suka ce zama abinci ne ridi abinci abinci ne ana dafa ridi a ci haka dai abinci ba abinci da ridi yadda ya zama mataimaki kamar yadda tumatur ke taimakawa su tattasai shi ma ridi suka ce to yanzu in ba abinci ba ne ba zakka ba ta hau kansa wannan sharadi na biyu ke sharadi na uku ya zama za a iya packaging dinsa ko a restoring dinsa a boye shi bai ɓaci ba tumatur ka boye zai ɓaci tattasai zai ɓaci tarugu zai ɓaci kankana za ta ɓaci lemo zai ɓaci suka ce to da sharadin ya zamanto za a iya sa shi a sto a boye shi in bai cika sharuɗa uku nan ba to ba zakka a kansa mun fahimci bayanin kenan riɗi ba zakka kansa gyaɗa ba zakka kansa menene yake da zakka a kansa shinkafa alkama dawa masara gero waɗannan wake waɗannan duka akwai zakka amma riɗi ba gurin Imam Malik da Imam Shafi'i babu zakka a kansu gyaɗa ba a gurin Imam Malik da Imam Shafi'i ba zakka a kansu to Imam Ahmad inda ya bambanta da su wuri guda ne gurin Imam Ahmad ba lallai bane ya zama abin sai abinci ne shi ya tafi akan cewar abin ya zama da sharadin za a iya yin storing dinsa a koye shi kenan ya yi ittifaki da su a nan kenan abin da ba za a iya ɓoye shi ba ba zakka a kansa gurin Imam Ahmad kamar tumatur ba zakka a kansa kabewa ba zakka a kansa kankana saboda ba za ka iya ɓoye shi a ajiyu ba zai rube to amma idan za ka iya ɓoye shi a ajiyu akwai zakka a kansa kenan gyaɗa akwai zakka a kanta gurin Imam Ahmad inda ya bambanta da Imam Malik da Imam Shafi'i shi a gurinsa akwai zakka a kan riɗi akwai zakka akan gyaɗa saboda me za a iya ɓoye su a ajiye su ajiyu to a haka ɗan yan fa aka je aka ɓoye shi ba sai an masa aiki ba idan batun shanya ne nan kuma zai shiga zakkan abun kasuwanci akwai abun da na mance ban yi bayani ba dangane da zakkan dabbobi wannan maganar ita ta tuno mun shine dabbobi da ake mu'amala da su kashi hudu ne malamai sun kasa su kashi hudu ba duka bane suke da zakka a kansu ta wannan bayanin naka da zaka Allah kai ya tuno mun da na mance bayani dabbobi da ake mu'amala da su malamai sun kasa su kashi hudu kashi hudun nan kashi uku ba zakka kansu kashi ɗaya ne suke da zakka to na so in yi bayani ka bani mu gijiro da zakkan raƙuma da shanaye da tumaki sai wani abu ya ɗauke hankalina kashi na farko na dabbobi su ne dabbobin da mutum yake hada-hadar kasuwanci da su an gane bayanin ka je ka saro tumaki guda ɗari ɗari biyu daga nan ka kai nan ko ka sayi shanaye daga nan ka kai kudu misali ka sai shanu ɗari ka kiwata su tsawon shekara guda ka ɗebe su ka kai su kudu to su wannan ya zakkansu za ta kasance kun gane bayanin ka sai tumaki guda ɗari biyu ka kiwata su na shekara guda ka kwashe su ka kai su kudu wannan ya zakkan su zata kasance su wannan a cikin dabbobin babu zakka sai cikin kudin tunda ai kai kasuwanci kake to yanzu zakkan tana cikin zakka su zata shiga babin zakkar kasuwanci kudin kasuwanci bata babin zakkan dabbobi kenan wayannan tunda kai kasuwanci kake da su to ba a cikin su zaka fidda zakkan ba a kudin ka da kake zuwa ka siyar anan ne zaka fidda zakkan cikin kudi zaka fidda zakkan saboda zakka ce ta dukiyar kasuwanci wannan kashi na farko ke kashi na biyu na dabbobi sune dabbobin da ka rike su dan su yawaita ka samu nono ma'ana ba ka rike su bane dan ka siya a ka tara su ne su ta hayayyafa in bukata ta taso ka dauka ka ci in layya ya zo ka dauka kai layya in suna ta zo ka dauka kai in wata bukatar ka ta taso ka dauka ka siyar da kwa dai kai bukatar ka a sha nono kai dan haka ka rika kuma su da kansu suke kiyo ba nemo musu abinci kake ba to wannan a kansu ne zakkan da muka yi bayani a baya mun gane bayani su ne in an tashi za a na fitar musu zakkan da muka lissafa a baya dabbobin da ka rike su dan su ka sha nonon su in bukata ta taso ka ci naman to wannan kashi na biyu ke sai kashi na uku na dabbobi dabbobin da ka rike su dan ka amfana da su irin wancan kashi na biyun amma kuma su kai kake kawo musu abinci su waɗancan su suke cin abincin da kansu makiyayi ne yake fita da su kiyo su kuma waɗannan a daure suke a gida kai zaka siyo amayi ko ka kawo musu ka nemo dusa ka kawo musu ka nemo ciyawa ka kawo musu ka nemo kaza ka kawo musu wannan su ma ba zakka a kansu saboda kana musu wahala ko da riyad manufar da ka rike su irin wancan ta biyu ce ai wancan ta biyu muka ce ka rika dan ka sha nono ka amfana da naman su to amma da yake fita ake kiyo da su ba kai kake wahala ba su akwai zakka a kansu waɗannan kuma tunda kai kake wahala ba zakka a kansu rahama ta shari'a ko nawa ba zakka a kai Ubangiji yana da sauki wa bayi yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra to sai kashi na karshe na hudu dabbobin da ka rike su dan su ma aiki za su yi noma shanaye ne karka guda 100 kuma duka noma suke yi kana amfana da kudin da suke tara ma na noma za su je su yi noma a biya ko kuma amalanci ake dora musu su ɗebi kaya a biya kai dan haka ka rike su to su ma babu zakka a kansu amma kudin da suke samarwa akwai zakka a kansa zai zama irin na farko kenan zai shiga babin zakkan kasuwanci kudin da suke samarwa a kansa ne zakkan amma su a karan kansu ba zakka tunda su dama ka tanade su ne dan su ma aiki to wannan shine bayanin da na mance bayanin da da ka kawo din nan sai tuna mu cewar akwai da bayanin da ya kamata mu yi a wannan babi to gabanin mu karkare wace hikima ce ta sanya malaman mazhabobi guda uku Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad suka ce ba a fidda zakka ga abin da ƙasa ke tsirarwa sai abin da ake aunawa wace hikima ce ta sa suka sa wannan sharadin sun kafa hujja ne da wannan hadisin da muka karanta da annabi ya ce wala fi ma duna khamsati awsikin sadaqa abin da bai kai awsiki awsiki ya abin awu sai suka ce wannan yana nuna annabi ishara yake maka sai abin da ake awunsa saboda annabi ya ce fi ma duna khamsati awsikin awsiki daya dadai yake da sa'i 60 kaga abin awu to sai suka ce abin da ba a auna shi wannan lafazi na annabi ya nuna ba a fidda zakkarsa tumatir ai ba a zuwa a auna a ce tumatir kwano nawa kake so a sai dai gero a ce kwano nawa kake so dawa kwano nawa kake so amma tumatir fa ko kuma ka zo sayan kankana ba a ce kwano nawa kake so amma yanzu mun zo dabino akan ce kwano nawa kake so ka kenan dabino akwai zakka a kansa saboda me ana auna shi gero ana auna shi masara ana auna shi to annabi da yace wala fi ma duna khamsati awsikin sadaqa suka ce wannan dalili ne da yake nuna sai abin da ake aunawa tunda annabi ya amfani da abun au wajen bayani kan zakkan amfanin gona ko abin da kasa take fitar wannan shine dalilin su mun fahimci wannan dalili nasu sai kuma inda suka tafi kan cewar abin da ba abinci bane shi ma ba za a fidda zakkarsa ba wannan kuma su waye suka tafi da wannan fahimtar Malik da Shafi sabanin Ahmad Ahmad yana ga ko ba abinci bane in dai ana awu kaman su ge riɗi su wake su waken suya za a fitar da zakkarsa duk da cewa waken suya ai zai shiga layin abinci ko ana awara to a nan gurin me yasa suka sa sharadin cewar shi ya zama abinci suka ce saboda shi talaka abin da zai amfane shi yake nema to ridi kuma buka bashi ba na amfana sa zai bai da je sai ya sayar ya samu kudi amma in ka bashi dawa fa zai amfane shi ka bashi masara zai amfane shi zai yi tuwo ka bashi shinkafa zai amfane shi zai dafa shi ka bashi wake shi yasa suka ce sai in abinci ne saboda yanzu ana batun abin da zai amfanar da talaka ne wannan shine dalili mun gane bayanin sai kuma inda suka ce abin ya zama ana boye shi nan har Imam Ahmad ya tafi da wannan fahimtar kenan dukkan su uku Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad ya zama abin za a iya boye shi suka ce dalili ko shine idan abin ba a iya boye shi zai iya rubewa kafin a fidda zakka ka tsaya kana ta kokarin zaka fidda zakka kafin ka ce me wannan kai kai asara wanda zaka ba ai asara an yi biyu babu to wannan yasa suka sa sharadin sai ya zama abu ne da za a iya ajiye shi a ajiyu ba tare da ya bace in ba zai ajiyu ba suka ce ba zakka a kansa saboda kar a zo ai asara ba a son kuma asara wannan shine dalili to wannan dai kadan daga cikin bayanai da suka shafi zakkan bangarorin abubuwa guda uku na farko zakkar kudi shine inda annabi yace laisa fi maduna khamsi awakin sadaka na biyu zakkan dabbobi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala fi maduna khamsi zaudin sadaka sai kuma na karshe zakkan abinda kasa ta fitar musamman amfanin gona shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala fi maduna khamsati awsikin sadaka to darussan da wannan hadisi ya kunsa ina ga lokaci ba zai ba mu dama mu fito da su ba sai mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. شهادة. إنت شدة. كمان تبغى بارتش. كم تبغى بارتش؟ نعوذن شكرا نياك كوسكوري. نعم. تبغى بنت تيو. تامانا تيو نشاط ركوا. أم أتا على سافر رانا دكما شكرا. واتن كندمو كي تكتب بس نبيوني واتن نبيو واتن سفر. Amma yau 19 ga watan biyu ko hijira 1447 ba da shida ba yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce matsayin sallar janaza bayan sallar magriba da kaiwa a lokacin zuwa makabarta shin ya halatta bayan magriba ai sallawa mamaci kuma a kai shi makabarta tunda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ya rasu cikin dare sabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka masa sitira suka masa sallah suka je suka burne shi da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya wuni curbe ya sa wannan mutumi a ido kuma manzo Allah yana da kula sannan yana ba su muhimmanci kowa na da kima gurin manzo Allah sai ce ni ko ina wani aka ce ai ya rasu cikin dare ya rasulullah jaro su eh to me labarin suka ce ai mun masa sitira mun masa sallah mun kai shi yace kai amma ba ku kyauta mun ba za ku sanar da ni ba suka ce ai ba ma so mu takura ma ne mun ga cikin dare ne shi yasa muka masa sitira muka masa sallah muka je muka burne shi sai ce to ku nuna mun kabarin sa suka nuna annabi ya je masa sallah annabi bai ce kun yi kuskure da kuka masa sallah cikin dare ba to magari ba kuma ai farkon dare ne ba ba cikin dare ba in har za a burna mutun cikin dare burne shi a farkon dare ya fi tantanta to kenan da farkon dare da tsakiyar dare da karshen dare duk sanda aka kai mutun ba a saba wa shari'a ba sai dai in har za a bari gari ya waye dan a samu adadi mai yawa da za su masa sallah haka yafi sama da a kai shi cikin dare dan cikin dare tayi wanda za su samu dama halattar ba su da yawa to kuma ana so adadi ya yawaita ga wanda za su yi sallah wa mamaci in watakin da daddare wanda za su halarci sallarsa ba su wuce mutum 20 zuwa 30 ba to karkasha mamakin da safe mutum 40 zuwa 50 su halarci sallarsa to a jinkirta dan a samu adadi mai yawa shi yake amma inda za a kai shi da magariba a bayan isha a cikin dare duka daidai ne bai sabawa karantarwar shari'a ba duk da cewa a bari a samu adadi mai yawa na mutane yafi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewar babu wani wanda zai rasu mutum 40 su tsaya akan gawarsa suna nema masa ceto da gafara gurin ubangiji face ubangiji ya ba su gafarar matukar ba sa shirka masu tauhidi masu kadaita Allah na'am 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 ya fi kalada da ya samu sahun gaba kai kuma baka samu ba kai za ka samu ladan zuwa da wuri to shi kuma inda zai fi kalada da ya sallah a sahun gaba tunda sahun gaba ana cewa da mutane sun san darajarsa da kimarsa har ƙuri'a za a nan su waye ya kamata a ce duk kun zo lokaci guda kuma kowa sahun gaba yake so to a yi ƙuri'a saboda falalar da yake tattare da shi yawwa sai dai kawai inda kai za ka fi shi idan ya zamanto raka'a ta kubce masa anan kai za ka fi shi to kuma kai kuma bai kamata a ce ka yi sallah a sahun baya ka samu raka'o'i duka shi kuma ya sallah a sahun gaba raka'a ta kubce masa a ga haka kuma kaman ba zai yiwu ba na'am alhaji na'am na'am alhaji ya ce wanda ya tambaya akan ina ga kaman bari mu sake duba tambayar za mu dawo kan nakan ma alhaji ya ce tambaya ta ita ce matsayin sallar janaza bayan sallar magriba to kaga ba wai batun lokacin faduwar rana yake ba to kai kuma naka alhaji tambaya ce mai cin gashin kanta shi nasa bayan sallar magariba shin ya halatta kamar yana ga dare ya fara shiga to kaga wannan shi mun gama bayani kansa to yanzu kuma zamu dawo kan naka ita ma tambaya ce mai cin gashin kanta shin ya halatta a yi sallah wa mamaci daidai lokacin da rana take faduwa galibin malamai sun tafi kan halaccin haka saboda tana cikin salloli wanda suke zawatul asbab wanda sababi ne ya kawo su kamar lokacin ka shigo masallaci annabi ya hana a zauna kuma rana tana shirin faduwa aka ce to wannan an togace shi baya cikin hanin da annabi yayi kar a yi sallah a wannan lokaci tunda yayi hani kar ka zauna to anan kai an cire ka daga wannan hani sai kai sallar ka kawai na gaisuwar masallaci haka shi ma wancan an cire shi daga hanin kawai sai a masa sallah ko da rana tana daidai faduwa a kai shi makabarta ba laifi za a iya birnewa saboda hadisin da ya ce sa'o'i guda uku annabi ya hana mu yi sallah wa mamatanmu ko mu burne su malamai suna sun ce akwai ta cewa a kan na sai da aka yi magariba wato ba a zo a birni ba a yi magariba ba kenan to wannan kuma ban sani na aka samu wannan hukuncin ba. Wani hukunci ne wanda yana bukata a samu masa dalili. Wani lokaci idan kawai abu ya darsu wa mutane a kwakwalwarsu sai su zartar da shi. Ko da shari'a ce ko ba shari'a ba. To abin da zai sa mutum ya yi firi shi ne duk wani aiki da za ka yi kawai kafin ka yi ka nemo masa dalili. Wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi. Yanzu aje wannan mamaci a ce har sai an yi dadda magariba, to a nemo dalili mana. An samu dalili an huta ba a samu ba a burne shi. Amina. Wannan suka ce bismillahir rahmanir rahim, Muslim Student Society of Nigeria, Adamu Adamu College of Nursing Science. Suka ce bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna yi wa ‘yan uwa masu musulmi fatan alkhairi. Ɗaliban makaranta mai suna a sama, muna neman ‘yan uwa musulmai su taya mu da addu’a domin samun nasara a jarabawa exams ta kusa. Exam ta kusa da gama makaranta da za mu fara ranar Talata 19 ga watan August insha Allah. To Allah ba ku nasara, Allah ba ku sa'a cikin wannan jarabawa, ya daidaita alƙalumanku, ya datar da ku da amsa wacce take daidai, ya sa ku yi nasara a wannan karatu naku, ya zama mai amfani gare ku, duniyar ku da lahirar ku, ya zama mai amfani ga musulunci da musulmi gaba ɗaya. A ƙarshe suka ce Allah ƙara kawo mana sauƙin rayuwa da tsaro cikin ƙasar mu, amin amin. Ya kuma ba mu damina mai albarka, amin. Allah saka da alkhairi. Iwa sincerely Musa Shu'aibu Musa, Secretary General MSS NAACNS. Shine Adamu Adamu ko? College of Nursing Science. To Allah ba ku sa'ar wannan jarabawa, duma wani wanda ke da jarabawa a gabansa Ubangiji ya taimake shi, ya agaza masa, ya daidaita alƙalaminsa, ya ba shi gagarumar nasara. Dukkanmu Allah ba mu nasara a rayuwa gaba. Wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu. Ya Allah ka sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ka sa ya zama mai amfani gare mu a duniyar mu da lahirar mu. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala waɗannan ɗalibai na Adamu Adamu da suke shirin fara jarabawar kammalawa, Allah ka taimake su, Allah ka agaza musu, Allah ka ba su nasara cikin jarabawarsu. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji duk wani mai bukata cikin mu, Ubangiji ka san bukatarsa, ka biya masa. Duk wani wanda ke da matsala ko damuwa cikin mu, Ubangiji ka san ta, ka yaye masa. Duk wani mai fama da jinya a cikin mu, komin karantanta komin kashanta, Ubangiji ka san da ita, ka bashi lafiya. Ya Ubangiji ka ba mu zuriya mai albarka, ka sanya albarka cikin rayuwarmu. Zuriyar da ka azurta mu da ita ka albarkace ta, ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke. Wannan damana da muke cikinta, Ubangiji ka ƙara albarka cikinta. Ubangiji ka sanya mana albarka cikinta, muna roƙonka ka ƙara sanya albarka cikinta. Abinda aka shuka Ubangiji ka albarkace shi. Dukkanmu ka sanya mu mu fi ƙarfin abin da za mu ci. Ka sanya mu mu fi ƙarfin bukatunmu. Abubuwan masarufi Ubangiji ka karyar mana da farashinsu, ka sassauta mana farashinsu. Abubuwan da suka fi ƙarfinmu Ubangiji ka iyan mana. Abubuwan da ba za mu iya ba Ubangiji ka iyan mana. Ubangiji ka ba mu abubuwan da muke buri da sama da abin da muke da buri a kai. Ya Ubangiji ka shiryar da shuwagabanninmu, ka jagorantar da mutanen kirki a kanmu, kar ka jagorantar da mutanen banza a kanmu. Ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu, ka shiryi matasanmu da 'yan matanmu. Ya Allah ka datar da mu da datarwarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم أعطنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.